shi alhamdulillahi midada kalimati alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ardi was sama alhamdulillahi mil'a ma khalaqa fis sama'i wal ard alhamdulillahi adada ma ahsa kitabu alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu alhamdulillahi adada kulli shay alhamdulillahi mil'a kulli shay wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi muhammad wa alihi wa sahbihi bayin allah saqonmu saqo ne daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito daga babban sahabi an-nu'man bin bashir allah ya kara masa yarda yace naji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kama kunnuwan sai ya daga yace da waɗannan kunnuwan naji manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa haƙiƙa halal a fili take karara duk abinda allah ya halatta muku a fili yake karara malamai suna ta bayani suna karantawa dare da rana haka na abinda allah ya haramta shi ma a fili yake karara aure ana ta bayanin sa ana ta kawo hujjoji da dalili akan haramcin sa a tsakanin halal din nan da haram akwai wani abu mai rikitarwa akwai wani abu mai kama da halal ta wata fuska mai kama da haram ta wata fuska mafi yawan mutane ba su san wannan abun ba shine abin da ke tsakanin halal da haram shin ina ya furin jaye a riskar da shi zuwa ga halal yafi kama ko zuwa ga haram yafi kama ƙarshe bayan an yi bincike an tabbatar da inda ya kamata ya fada cikin halal ko haram to wannan kalman mushabbihat ko mushtabihat ta riga ta bayyana halaccin sa ya bayyana a riskar da shi ga halal ko haramcin sa ya bayyana a riskar da shi ga haram to mafi yawan mutane ba su san wannan na tsaka-tsakin ba amma wancan ana yawan wa'azi kullun ana karantawa a masallatan juma'a a wajen tafsiri a wajen darasi da laccoci da karantawa a gidajen radio da aka kowa yana saurare ya san wannan abun yana cin abin da Allah ya halatta ko abin da Allah ya haramta to wanda bai gane abu ba baka gane wannan abun halal ne ko haram ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka ya zakai da hukuncin wannan abinda halalcin sa ya bayyana aje a aikata shi abinda haramcin sa ya bayyana ai watsi da shi abinda ba a gane shi ba to a dan dakata tukunna sai ce fa minitta qashubahat wanda ya kiyaye ya nisanci abinda halalcin sa ko haramcin sa bai bayyana karara ba to istabara alidinihi wa irdihi lalle ya nemi kubutar da addinin sa kuma ya kubutar da mutuncin sa ba za a zo ana cewa ya bata addinin sa ba ko ba za a zo ana zargin sa ya bata mutuncin sa ba amman wa man waqa fi shubahat wanda ya tabbatar abin nan yana da fuska biyu ba tare da hukuncin sa ya bayyana karara ba ya fada cikin sa to waqa fil haram ya riga ya fada cikin haram sai annabi alayhi salatu wassalam ya ba mu misali ya ba mu kwatance yace karra'i yar'a haula al-hima kaman mai kiwo ne yake kiwo a kofar shinge wani sarki ko wani mai mulki yace nan iyakar guri na ne kada kowa ya shigo nan area ce da ba a barin kowa ya shigo aka zuba police aka sa jami'an tsaro aka sa shinge wataƙila aka sa CC camera aka sa waya aka sa masu gadi aka sa karnuka to idan ka zo gefen gurin kana zagaye a gurin ko kai ko da awakinka ko da kaza to fa saura iriska fada ciki in ka fada ciki kuma ka fada cikin haramun da haka mutumin da yake bin shubuhohi yake amfani da su to wannan kamar yana rara gefe ne yana zagaye ne a gefen shinge yana neman kofar da zai shiga haramun din da haka annabi alayhi salatu wassalam yace yushiku saura iris saura dab an yarta afihi wata raza gan shi a ciki ala wa inna li kulli malikin himan, ita ku shida duk wani sarki a duniya, duk wani mai mulki yana da dokoki, yana da iyakoki da yake sawa mutane kada su ketara, kada su tsallaka, kada su kusanta. Ala wa inna himan la maharim, abinda Allah ya ce muku kakkui kaza, kakkui kaza, kakkui kaza, to iyakokin Allah kenan. Idan mutum ya fada ya aikata abinda Allah baya so, to ya jawo fushin Allah, ya jawo azabar Allah, ya jawo saukar musifa daga ko ina. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yuziquhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah ce zaharal fasadu, barna ta bayyana, fil barri wal bahr, a cikin tudu da ruwa, a cikin kan tudu da cikin teku. Bima kasabat aydin nas, saboda abinda hannayen mutane suka aikata. Rizqahum ba'dal ladzi amilu, don Allah ya dandana musu shashin abinda suka aikata. Allahum yarji'una, ko sa ga kuskuren da suke yi su tuba, su gane kurakuran su, su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Annabi alayhi salatu wa salam ya gaya mana hedikwata ta ƙarshe a jikin dan adam shine zuciyarsa. Wannan zuciya da take a cikin jikin mutum yake kaɓa umarni da hani da gareta, idan ta gyaru jiki ya gyaru, idan zuciya ta lalace dukkan jiki ya lalace. Sai Annabi alayhi salatu wa salam yace inna fil jasadi mudghatan, lalle a cikin jiki akwai wata tsoka. Iza saluhat saluhal jasadu kullu, idan wannan tsoka ta gyaru, idan wannan tsoka ta inganta, idan wannan tsoka ta cika da imani, ta cika da ibada, ta cika da mu'amala mai kyau, ta cika da halaye masu kyau, to sai ragowan jiki ma ya cika da waɗannan halayen. Ma'ana sai kaga mutum yayi isamu istiqama, ya samu tsayuwa, to sakamakon haka sai kaga alherin duniya da lahira yana biyowa. Wa idha fasadat, idan zuciya ta lalace, ta ɓaci da san duniya, ta ɓaci da cika guruka, kamar yadda yazo cewa wato dulul amal min alhirs wal hirs min hubbid dunya wa hubbud dunya mutahu kulli shar, tsawaita guri, tsawaita fata, yana daga cikin alaman kwadayi mai yawa. Shi kuma kwadayi mai yawa yana daga cikin tsawaita guri, tsawaita guri kuma yana daga cikin san duniya. Ita kuma san duniya in yayi yawa yana cin abin da yake bude mutum kofar sharri iri iri. Sai mutum ya manta akwai lahira, ya manta akwai kabari, ya manta akwai tambayar kabari, ya manta akwai tashi, ya manta akwai tattaruwa, ya manta akwai sikeli, ya manta akwai mizani, akwai sirai, wataran sai ya manta ma akwai wuta ko aljanna. Duk da bai fada da bakinsa ba, amma ayyukansa suna ƙaryata haka. Ko da bai fada da bakinsa ba, bilisanil hal yana nuna cewa imaninsa da lahira da hisabi da gamuwa da Allah ya samu rauni a cikin zuciyarsa. Da irin wannan ne sai kaga rigima ta barke tsakanin jama'a akan duniya. Ana ta rigima, ana kashe-kashe, ana fitintunu, ana ta da kura, ana ta da hankali. Shi ko Allah ta'ala da ya halitta kai kace ba shi da haƙƙi akan bayinsa, komai na Allah an jingine shi. Alƙur'anin Allah ya zama sai dai a karanta, hukunci da shi, da aiki da shi, da aiwatar da shi ya zama labari. Aba Allah ya ce ayi, an ki ayi. Ya ce a bari, an ki a bari. Ya ce ga iyaka ka a tsallaka, an tsallaka. Ya ce ga iyaka a tsaya, an ki a tsaya. To ya za a yi al'amari ba zai rikice ba? Me yasa tattalin arziki ba zai kare ba? Me yasa fitina ba za ta yi yawa ba? Me yasa kashe-kashe ba zai yawa ba? Me yasa fitintunu ba za su yi yawa ba? Me yasa bala'i ba zai yawa ba? Domin Allah abin da yake so ayi, an ki ayi. Kuma halittar nan fa tasa ce, ruwan nan nasa ne, wutan nan tasa ce, arzikin nan nasa ne, mutanen nan nasa ne, duniyan nan tasa ce, komai a ciki nasa ne, amma dokarsa ce kadai ake kyama, umarninsa ne kadai ake watsi da shi. To wannan yasa ba za a ga daidai ba, ba za a ji daɗi ba, ba za a ga farin ciki ba, sai an koma zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya tsara kuma ya ce aiwatar. In ya bada kyakkyawan misali, to aka makai ne, sai ka wayi gari an kai ka ƙara kotu. Da aka kai ka ƙara kotu, sai alƙali ya ce to in za ka taho akwai wasu abokanka da kullun su uku ne kuna tare da su, don zaka taho ka taho da su, domin in suka zo suka bada sheda kasancewa kullun suna tare da kai, to alkali zai sassauta maka hukunci a inda za a yi maka hukunci. Abokan nan naka guda uku ne, ba kwa rabuwa da su. Sai aka ce gashi an kai ka ƙara kotu, amma ana son waɗannan abokai naka guda uku su zo su bada sheda a kotu, da sheda su za a yi amfani wajen ɗaure ka ko kwance ka. Sai ka samu abokinka na farko wanda mafi yawan rayuwarku kuna tare da shi, kace babban abokina wanda muke tare kullum, yau fa gashi wato matsala ta taso, ana gayyata ta wata babbar kotu, kuma kotun ana adalci a cikinta, domin abinda ka shuka shi zaka girba a cikinta, kuma an ce mu taho tare da kai domin ka zo ka bada sheda akan abubuwan da ka shina nayi na kirki da abubuwan da nayi ba na kirki ba. Sai abokin yace to gaskiya ba inda zani, ni ina nan. Yace to ina abotar da muka yi da kai, ina dadewar da muka yi da kai? Yace din na sani, amma ba inda zani, ka je ka kare kanka, kai ta kanka. Wani aboki naka na farko da kuka dade kuna mu'amala da shi, yau ranar bukata ta zo ya maka tawaye, ya ce ba za shi ba. To kaga wannan abokin naka, in kana da hankali sai ka tsaya ka lura da shi da kyau. Abokinka na biyu, ka je ka ce to kai yanzu ga bukata ta taso, an kai ni ƙara babban kotu, kuma kotun ta adalci, kuma lalle ana gayyata ta in je wannan kotun da gaggawa. To ina son abota da kai mu je yadda muka saba, mu je ka bada sheda akan abin da ka shina game da ni. Yace ba matsala mu je. Kuna tahowa kuna zuwa bakin shiga kotun, sai tsaya anan. Kace shigo yace a kai kadai zaka shiga, ni ba zan shiga ba, amma na rako ka bakin kofar kotun, ai akalla dai nayi wani abu. Yace to ai da zuwa ka bakin kotun inda baka shiga ba, da wanda bai zo ba kuncin ku, yace to ai na maka wani abu tunda na zo bakin kofa. Kana kallo aka shigar da kai kotu, shi ya tsaya a bakin kofa ya kiye maka rakiya. Wannan shine abokinka na biyu da kuka saba abota da shi, shi ma ranar bukata ta zo ya aje ka a gefe. Abokinka na uku yace to ni me yake faruwa? Yace kaji ƙara aka kai ni wata kotu, kuma dole in je kotun, kuma ina buƙatar taimakonka, ina buƙatar ka je ka bada sheda a kaina domin ko na samu sassauci akan hukuncin da za a yi mini, kuma wannan kotu babu cin hanci da rashawa, abinda kai shi zaka girba. Sai ce ba komai mu je. Kuka zo bakin kotu, ka zura kafa, ka shiga ya bi ka ciki, kuka shiga tare. To yanzu kana da hankali, abokan nan naka guda uku waye kamata ka fi kyautatawa, waye fi kamata ka fi abotaka da shi, waye fi kamata ka fi kimantawa, wanne ya kamata ka ba wa kima, wanne ya kamata ka ba daraja, wanne ya kamata alaka ku da shi ta karfi. Aka ce wannan abokin naka na karshe, yace to misali ne na bayar da abokai. Abin da ya faru shine ranar mutuwarka, ranar da mala'ika zai jira a gidanka ko a kasuwarka ko a ofishinka ko a kan hanya, a inda ajalinka ya zo karshe. Dan wani in ya shiga ba zai fito ba, wani in ya fito ba zai shiga ba, wani in ya kwanta ba zai tashi ba, wani in ya tashi ba zai kwanta ba, wani in yana magana ba zai kare ba, wani in ya kare ba zai saki sabuwa ba. Kowa za mutuwa za ta zo masa, inda nan ne karshen inda ajalinsa ya aje shi. Wannan mala'ika in ya zo ya dauki ranka, to sai a dauki gawarka, wannan gawa ta ka za a dauka sai a kai ta cikin kabari, sai mala'ikan nan ya dawo maka da ranka cikin kabarin lokacin ka rabu da duniya. Dan mutane ba za su yi maka jana'iza suna ganin ka kana motsi ba, ba wanda zai zo ya maka wanka, ya sa maka likafani, ya dora ka a makara, ya yi maka sallah, ya je ya yi rami, ya zira ka a ciki, ya binne kana motsi. To saka shi yasa hikima sai aka zara rai domin jama'a su ji dadin yi maka wanka ba ka da rai, su ji dadin sa maka likafani, su ji dadin yi maka sallah, su ji dadin daukar ka, su ji dadin binne ka da turbude ka da zuba maka kasa. To sai mala'ika ya dawo maka da ranka, to sai ya maka tambayoyi guda uku. To wannan shine kotun, shine kotun da za a fara maka case, anan za a fara case ɗinka guda uku. To saboda waɗannan abokai naka guda uku, mallaye ce na ɗayan nan su yi da dukiyarka da ake ta rigima da kai akai, kake ta bala'in sai ka tara ta ta halal ta haram ta daidai ta ba daidai ba, to tace dukiyarka. Ita ce abokin nan naka na farko wanda kace masa an kai ka ƙara kotu, kuma dole za ka shine kabarinka, ya kana neman taimakon sa ku je tare, yace ba za shi ba, dama dukiya ba inda take zuwa. Kana mutuwa, duk wata riga mai tsada a jikinka cire ta ake, a cire agogo, a cire zobe, a cire links, a cire shadda, a cire boyel, a cire mace, a cire atamfa, a cire komai, a wa mutum zindirzigi dintin bur, a kawo mayafi, a rufe shi mai wanka ya zo ya fara wanka. So da haka kudinka duka na ajiyunka zare su za a aje, a rufe account ɗinka, a karbe ATM card ɗinka duk a kakkarbe su, a kakkarbi wayoyinka saboda kar wani ya je safa su waye kwashe kuɗi, a tattara dukiyarka gaba ɗaya aje don an gama jana'izar ka zo a raba kowa ya karbi nasa kasan. Kai naka ya kare. In ka ci iya abinda ka ci, abinda kai sadaka iya kenan, abinda ka ba iya kenan, abinda ka gina iya kenan, ya kare. To wannan ita ce abokinka na farko da kullun kuna tare, amma ranar shiga kabari ta zo ya ce ba inda zashi ko bakin kabari ba a zuwa da kuɗi. To yace to wannan shine abokin farko. Abokinka na biyu sune iyalanka, kullun kuna tare da matarka, wasu rigingimin ma saboda ita ka dauko. Kullun kuna tare da ƴaƴanka, wata rigimin ma saboda ita saboda su ka dauko. Kullun kana tare da abokanka, ana ta harkoki, to su suka yadda su raka ka bakin kotu. Ina ne bakin kotu? Bakin kabari. Masoya za su biyo ka kam, wasu a ƙasa, wasu abun hawa, wani ma yana duba agogo za a bata masa lokaci a jana'iza ka yaga an dade, yana duba agogo, har yanzu ba a gama ba, har yanzu ba a yi masa wanka ba, har yanzu ba a samu likafani ba, har yanzu ba a shirya shi ba, har yanzu ba a fito ba, har yanzu ba a yi sallah ba, har yanzu ba a dauka ba, makayarta tana da nisa, ana tafiya ana duba agogo, ana tunanin yaushe za a kai ka ajiye ka. To ana kawo ka bakin kabari, masoya sun gama aikin su. Abinda za su kara ba mai shiga kabarin nan. Duk kukan da matarka take yi din nan na da an rufe ka ne. Duk kukan da yayanka suke din nan na an gama ne. Duk takaicin nan da jimamin da abokanka suke da an zuba kasa magana ta kare. Saboda haka masoya ke cewa a zurfafa can saboda kafa ta shiga sosai. A kara fadi a can. Duk wanda kaje yana cewa a kara fadin kabarinka, a kara zurfin sa, a zuba kasa a can, a sa kata, a sa itace a can, asa abin nan asa tukunya a can, to masoyi ne. Duk mai san ai maka haka masoyi ne. Ko kofa allura ba za a bari ba don kada wani abu ya shiga, beraye za su iya shiga, gafiyoyi za su iya shiga, burgu zai iya shiga ya ci. Da haka duk sai a toshe duk wata kofa da duk wata kafa, a dandabe da kyau, sannan a kawo ruwa a yayyafa. Duk wanda zai wanke hannunsa ya zo kanka i wanke, a wanke duk hannu a kanka. Da kana da rai ba wanda zai wanke maka hannu a ka, to sai a wanwanke hannu a kai. To kaga abokai da masoya da ƴan uwa da iyali sun gama aikin su, sai kuma a karbi ta'aziyya, a karbi gaisuwa, shikenan kowa ya watse shiga harkokin sa, sai rigimar gado kuma ta taso. Wannan lissafi nawa ne nasa a ciki? Wani ma kafin araba ya fara tunanin wanda zai dauka, wasu ma sun koma gida da gudu sun fara lallaban takaddunka. Wasu ayyuka da baka karasa ba kowa yana kokarin ya karasa, wasu ayyuka da kake kowa yana kokarin ya zama nasa. Ko takaddunka na aiki, da takaddunka na kamfani, da takaddunka na karatu, ba wanda za a sa a kabari. Kai digirin farko, kai na biyu, kai na uku, ka zama professor, duk ka tattara takaddu duk anan za a bar su, kuma ba za su wa kowa amfani ba. Ba wanda zai dauki takaddar kai tafi neman aiki da ita. Kai da kai ta to tayi expire, sai dai a aje ta don tarihi. Takaddun duk sun gama aiki, wani award da aka baka da wani kalmomin girmama duka sun kare. To wanda iya da ya bi ka cikin kabari, shi aka fi munanawa, shine aiki. Shine ba a son a yi, shine ba a son a kyautatawa, shine ba a son a yi mai kyau. Shi aikinka ya yadda kullun kuna tare, to ku shiga kabari tare. Domin waɗannan tambayoyi da za a yi maka guda uku a matakin farko da hudu da za a yi maka a gaban Allah, kuna tare. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bi wa an jismihi fima abla wa an waqtihi fima afna. Wannan tambaya guda bakwai, Allah ya bamu iko amsawa. Tambayoyin ga su kamar da sauki amma suna da wahala, sai wanda Allah ya yi muwafaka. Waye mahaliccinka? Waye ubangijinka? Waye abun bautarka? Ta yi waka ce ai zan ce Allah, sai fa kai Allah sannan zaka yi shi a lahira. Harkar ba ta kai wani abu daban bane, kuma ka bada wata amsa daban. Abinda kai in ka sa Allah a gaba, ana tambayar ka dama Allah ne. Idan ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, ana tambayar ka sai ka ce Muhammadur Rasulullah. In ka rike musuluncin ka da kyau, ana tambayar ka zaka ce al-Islam. Amma an kai wani abu ba Islam ba, ka bi wani ba Muhammadu ba, ka bauta wani ba Allah ba, to fa amsar irin wannan ce za ta zo. Man rabbuka, idan baka bauta Allah shi kadai wallahi amsa ba, sai ka faɗi sunan wannan mutumin ko wannan abin. In an tambaye ka Muhammadur Rasulullah, in ba shi ka bu ba, sai ka faɗi sunan wani mutum, dan shi ka bu ba Muhammadu ba. sallallahu alaihi wasallama. In an tambaye ka addini sai ka faɗi wani addinin tunda ba na musulunci kai ba. To haka nan an zo kuma Allah ya ce to kudi ya ka tara ya ka kashi. Yau ko yanzu aka ce kowa a bashi form anan, duk a bamu form. Kowa ya je gida nan an bai sati guda. Duk kudin da ka san ka samu ka rubuta hanyar da ka samu. Duk yadda ka kashe su ka faɗi yadda kashe su. Input output. Wannan kadai ya ishe ka tashin hankali. Aba kowa takarda a ce kaje duk inda kake samun kuɗi, riba ce, haramun ce, wato shubha ce, kwace ne, sata ce, zamba ce, ha'inci ne, cuta ne, kuɗin ruwa ne, kuɗin al'umma ne, a ce ka rubuta. Sannan yadda ka kashe su ka rubuta, wannan ya ishe mu tashin hankali balle a gaban Allah. Sannan kayi karatu na addini ko na zamani ko na boko ko na nasara ko na muhammadiya, kowane karatu kai mai kai da shi to. Sai kawo Allah nayi karatu kaza to da kai karatun ya aiki. Sannan ya kai ka karar da zamaninka da lokacinka da gurinka, ƙarfinka ya aka ya ƙare har ka tsufa. Allah ka ba mu ikon amsa wannan tambaya. Allah ka samu mu taɓe a lahira. Allah in mun zo gabanka, Allah ka ba mu ikon amsa tambayoyi yadda kake buƙata. Allah ka kare mu daga asarar duniya da lahira. Allah ka yi mana arzikin duniya da lahira. Allah ka raba mu da asarar duniya da lahira. Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin ƙanka da rahamarka Allah kai mana. Masifu da suke ta taso mana iri-iri Allah ka kwantar mana da su. Allah ka kare mutuncinmu, ka kare addininmu, ka kare rayuwarmu. Asara da aka samu ta rayuka a wato jahar Jigawa a yankin Majiya na wasu bayin Allah da gobara ta same su, wato sama da mutane 150 suka kone ƙurmus. Muna fatan Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ya yafe musu. Allah ya sa su zama shahidai a wurin Allah. Domin duk wanda wuta ta kone musulmi ko ma da wani dalili, inda yana sallah don bai je dan ya mutum ba, wataƙila ya je dan wani dalili, sai kuma mutuwa ta zo. Da wanda ruwa ishanye, da wanda wuta ta kone, da wanda gini ya fado masa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shahidai ne a cikin al'ummata. Don an ce masa shahidi wanda ya mutu a tafarkin Allah, ya ce to ai sun zama kadan. Ai duk musulmin da wuta ta kone shi ba shi ya kai kansa wutar ba. Duk mutumin da gini ya fado masa ba shi ya je dan ya fado masa ba. Duk mutumin da ruwa ya shanye shi ba shi ya je dan ya shanye shi ba. To ina roƙon Allah ya zuba mun shi cikin waɗanda suka shahada. To muna fata Allah ya karbi shahadarsu. Allah ya gafarta mu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa qumu li salatikum.